أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا ينبغي دام تقبل بياني أين دمك سيا أجيا أيو إن شاء الله سبحانه وتعالى دام كرنتاوى ما زلت ولا لم حديثي ولا قوم تاجو ودن دا كوني حديثي يكن حرمتاوى من جنبا من حيلة من نباتي تسبقو كما تكرنت القرآن من جلمة أجيا من كرنت آيو قد بقل أشتم القرآن kowace aya malamai sun saka hujja da ita akan harancin karatun mai janaba ko mai haida ko mai nifasi ga Qur'ani ko kuma tabaki. Sannan mun yi jawabi akan dalilan waɗanda suka halarta da kuma raddi a gare su. Sannan mun bayyana a jiyar cewa akwai takarda na musamman wanda muka rubuta. Akwai bayanai masu yawa a cikin takardar wanda babu shi a cikin bayanin da muke yi. Saboda haka ga wanda yake so ya samu cikakken bayani da hujja akan wannan mas'ala wanda ake kawo rudu saboda a wulakanta Qur'ani a ci zarafin Qur'ani a wannan zamani, to lallai ne sai ya koma ya karanta wannan takarda sai ya samu cikakkun hujjoji. Wannan jawabi ne muke wa waɗanda ba za su iya karanta takardar da muka rubuta ba ko kuma mun takaita ne saboda a ɗauka a kafe. A yau muna tare da hadisai guda 12.
Hadisi na farko shi ne hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu.
Wannan jawabi ne muke wa waɗanda ba za su iya karanta takardar da muka rubuta ba ko kuma mun takaita ne saboda a ɗauka a kafe. A yau muna tare da hadisai guda 12. Hadisi na farko shi ne hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yaqra'u al-ha'idu wa al-junubu shay'an min al-Qur'an. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace mai haila ko kuma wanda yake dauke da janaba ba zai karanta komai ba daga cikin Qur'ani mai girma. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi da Ibn Majah da kuma al-Imam al-Baihaqi. Sannan kuma wannan hadisi daga cikin malamai akwai hanyoyi guda uku wanda aka rawaito wannan hadisi din. Hanya na farko shi ne al-Musa bin Uqba. Hanya na biyu da na uku duka ta hanyar zane, amma kuma hanya na farko Hafiz bin Hajar ya nakalto daga wajen Abu Hatim a cikin Litafin Al-Ilal cewa illar wannan hanya da aka rawaito wannan hadisi shine waqafi, ma'ana hadisin mawqufun ne a labin Umar. Hanya na biyu da aka rawaito wannan hadisi an Musa bin Uqba, a cikin sanadinsa akwai majhuli, ma'ana wanda ba a san shi ba. Hanya na uku da aka rawaito wannan hadisi al-Musa bin Uqba shi ne hanya wanda Hafiz bin Hajar yake cewa wa rawahu Dharqutni min wajhin akhar an Musa bin Uqba zahiruhu siha, yake cewa Imam Dharqutni ya rawaito wannan hadisi a wani tariki daban, a wani hanya daban daga Musa bin Uqba, zahirin wannan tariki ko hanyar da aka rawaito wannan hadisi yake ingantacce ne. Kenan wannan hadisi an rawaito shi daga hanyoyi guda uku, duk daga Musa bin Uqba hanya na daya yana da illa illar ta shine mawkufun ne ala bin Umar hanya kuma ta biyu yana da illa zahirin wannan tarihin ingantacce ne kenan wannan hadisi Hafiz bin Hajar yayi ishara zuwa ingantacce hadisi na biyu shine cikin wannan hadisin wanda aka rawaito daga hadisin Jabir aka rawaito daga hadisin Jabir Imam al-Baihaqi da Abu Dawud sune suka rawaito wannan hadisin shi ma yazo da cikin lafazin hadisin Abdullah bin Umar la yaqra'ul ha'idu ولا الجنب ولا النفساء شيئا من القرآن حديث جابر منذ صلى الله عليه وسلم يكي شوى مثل هيدا كما لو كده نفاتي كما يكي لو كده جنبه وذكر أنت كما يبدأ في القرآن فوانا حديثي ما دمان حديثي سن ضعيفا تاتي حديثي نأكو شين حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه جنى حديثي قد جود يرويته أول نبادي حديث سنقول كوشيني أنه توضع وقرأ القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب وأما الجنب فلا ولا آية ونسينا حديث سيدنا علي نقول sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya karaye alwala sai ya karanta qur'ani sai yace haka ne ga wanda haka ga wanda ba shi da janaba ma'ana karatun qur'ani wanda ba shi da janaba shine yake yin sa amma junubu amma wanda yake dauke da janaba fala wala aya yace bai hadisa ya karanta qur'ani ba koda aya da yake tal wannan hadisi shine al-Haythami al-Hafiz al-Haythami ya sahihantar da shi a cikin littafin sa Majmu'uz Zawa'id yake cewa rijaluhum wasakuna yake waɗanda suka rawaito wannan hadisi yake amintattu ne masu gaskiya ne waɗanda ake aiki da hadisan da suka rawaito Imam Dharqutni yake cewa akan wannan hadisi bayan ya rawaito shi yake cewa wa hadha sahihun al-Ali yake wannan hadisi ya inganta daga gun sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu hadisin wanda ya rawaito fa al-Imam Tahawi ya rawaito shi sannan Imam Ahmad ya rawaito shi sannan Imam Dharqutni shi ma ya rawaito wannan hadisi ma'anar qawlin imam Dharqutni wa hadha sahihun an ali shine wannan hadisin an rawaito shi ta hanyoyi guda biyu an rawaito shi mawqufan ala ali an rawaito shi marfu'an ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imam Dharqutni ya inganta cewa kasancewar hadisin mawqufi ne daga kaga kenan wannan hadisin marfu'an an rawaito shi mawqufan shi imam Dharqutni ya sahihanta mawqufan ala ali radiyallahu ta'ala anhu shine yasa ajiya muke cewa mazhaba ne na al-khulafa'ur rashidin na haramta karatun qur'ani da tabati ga mai janaba ko mai haila ko kuma mai nifasi kamar yadda jiya muka bayyana abin mamaki a Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah a cikin littafin shi Tamamul Minna wanda kusan nakali ne yayi wa Sayyid Sadiq a littafin sa Fiqhu Sunnah a ciki da ya kawo wannan hadisi ma'ana shi Sayyid Sadiq ya kawo wannan hadisi ya kafa hujja da hadisin cewa bai halitta mai janaba ya karanta qur'ani ko ya taba shi ba saboda dogoron sa da sahihanta hadisin da Al-Hafiz al-Haythami yayi a Majmu' al-Zawa'id to shine shi a Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah yace abinda Haythami ya fada na cewa rijaluhum wattaqun innam ba haka yake ba yace a cikin sanadin sa akwai wani da'idi sannan kuma hadisin mawqufi ne ma'ana ya illanta hadisin da illoli guda biyu illoli guda biyu cewa akwai waqaf a cikin hadisi ma'ana mawqufi ne ala ali radiyallahu ta'ala anhu sannan a cikin rijalin hadisin akwai wani da'idi to mu'amalan da ake yi da malaman hadisi da hukuncin da suka yi wa hadisai shine a duk lokacin da malamai guda biyu na hadisi suka yi ta'arudi wajen yi wa hadisi guda hukunci akan iya duba wanne ne yafi korewa a fagen hadisi wanne ne yafi korewa a fagen hadisi Al-Hafiz al-Haythami talibi ne na Al-Hafiz al-Iraqi waɗannan hufaz guda uku Al-Hafiz al-Hafiz bin Hajar Al-Hafiz al-Haythami Al-Hafiz al-Busiri waɗannan talibai ne na Al-Hafiz al-Iraqi wanda ya assasa makarantar hadisi wanda ba irin sa a zamanin sa da waɗannan dalibai nashi guda uku kowannen su ya kai matsayi na Al-Hafiz in aka ce Al-Hafiz alal aqal shine mutumin da hadisan da ya haddace sun ci wanda bai haddace ba yawa ko kuma a hadisan da aka rawaito a gun manzo wanda bai haddace ba shine kadan kamar yadda Imam Suyuti al-Fiyasi yake cewa وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم والنتين أبن الآيك جلن سد على حافظ إذا مكفة تمزين شف ناصر الدين الباني الشئر من حديثي تقوم مزين الحافظ الحيثني دام كتير والحيثني ياتين وشف ناصر الدين الباني تريد ستريد ليس باقو سبا أفجين إلي من حديثي سبو نشي شف ناصر الدين الباني المحدث لي shi kuma al-haythami al-hafiz ne a lokacin da kaulin hafiz da kuma kaulin muhaddis suka yi ta'arudi suka yi karau da juna za a ji kaulin muhaddis ai aiki da kaulin hafiz saboda hafiz ya fi shi korewa a bakin hadisi wannan shine ka'ida na sanin marati ko darajojin malamai wajen korewa a cikin ilimin hadisi akwai imam a cikin hadisi shine daraja ta farko akwai amirul mu'minin a ilimin hadisi shine daraja ta biyu sannan akwai al-hafiz shine daraja na uku akwai al-muhaddis shine daraja na hudu sannan kuma na karshe shine al-musnid to saboda haka al-haythami shi al-hafiz ne shi kuma a cikin Nasiruddin al-Albani al-muhaddis ne al-hafiz da muhaddis suke karau da juna wajen yi wa hadisi hukunci akan sauki kaulin hafiz ne a yaki da shi to galibin waɗanda suke mu'amala da irin waɗannan hadisai idan suka ga hadisi Albani ya da ifan tafi a gunsu babu wani madalin hadisi sai Albani shi kadai ba su san shi Albani kansa akwai maganganun malamai kufas wanda da su yake dogoro ba gabannin ya zo ya ce ya yi magana a kan hadisi ba san da haka ba to saboda haka wannan hadisi sahihi ne Al-Hafiz al-Haythami ya inganta shi yace rijaluhum wattaquna ka'ida ne a wajen malaman hadisi idan hafizi yayi wa sanadi hukunci yayi wa hadisin hukunci ne kamar yadda al-Imam Suyuti al-Fiyasi yake cewa wal hukmu bi sihhati lil isnad wal husn duna al-matn lil nuqad har zuwa inda yake cewa wa hukmi للمتن إن أطلق ذو حفظ ذولي يتي أجل وقت دا حافظين ييوا سندي حكنشي تو كيوا حديث حكنشي إن ييوا سندي حكنشي تو ييوا حديث حكنشي كما أنا دا الحافظ الحيثني يتي رجالهم وثقون ييوا سند حديث ني حكنشي سبو ذاك ديدي يكي دا يا سيين حمسا يا إنكال دورنا حديثي wannan shine hadisin Ali kenan sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu hadisi na uku shine wani hadisin daban wanda sai na Ali ya rawaito a wannan babi din wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yahjubuhu a wata riwaya la yahjuzuhu anil qur'ani shay'un laysa janaba yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da yake hana shi karatun qur'ani yace sai dai janaba laysa anan harfun istithna'i ne ko fi'ili ne wanda yake zuwa istithna'i laysa janaba ai illa janaba ba abin da yake hana mun zo karatun qur'ani sai dai janaba kawai yace sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi na sayyidina ali imam abu daud ya rawaito shi imam an-nasa'i ya rawaito shi tirmidhi ya rawaito shi sannan ibn majah ya rawaito shi sannan kuma ibn hibban ya rawaito shi a cikin sahihin sa hakim ya rawaito a cikin mustadrak nashi sannan imam al-baihaqi shi ma ya rawaito wannan hadisi al-hafiz bin hajar a cikin fathul bari majalladi na farko shafi na 408 yake cewa wa huwa min qabil al-hasan yasluhu lihtijaj bihi yace wannan hadisin ya shiga layin hadisin da ake kiransa al-hasan jayu a kafa hujja da shi ma'ana malamai sun yi sabani akan yi wa wannan hadisin hukunci imam tirmidhi da ya rawaito hadisin a cikin sunan nashi yace wa hadha hadisun hasanun sahihun yace wannan hadisi ne hasan ne sahih al-imam an-nawawi ya da'ifanta wannan hadisi ya saba wa tirmidhi yake cewa lam yuwafaq alayhi yake cewa ba wafaka wa tirmidhi wajen inganta wannan hadisi ba sannan kuma an naqaltu ar-rawaitu a wajen imam shafi'i yana cewa ahlul hadisi la yuthbitunahu malaman hadisi ba sa sahihanta ko inganta wannan hadisi da rawaitowar wannan hadisin da Ibn Hibban yayi a cikin sahihin sa yana nuna inganta ko sahihan da hadisin ne haka nan hakim sharadin sa shine ya rawaito hadisi sahihai wadanda Bukhari da Muslim ba su rawaito ba da ya kawo hadisin a cikin mustadrak to shi ma ya sahihanta wannan hadisin ne daga bisani kenan malamai sun yi sabani wajen sahihanta wannan hadisi ga ƙarfin tashi Imam Shafi'i ya da'ifan tashi Imam An-Nawawi ya da'ifan tashi sannan da'ifantarwan Imam An-Nawawi da Imam Shafi'i da su ne Al-Sheikh Nasiruddin Albani yayi dogoro shi ma ya da'ifanta wannan hadisi amma Ibn Hibban ya sahi hadisi saboda ya rawaito shi a cikin sahihin sa sannan kuma Al-Hakim shi ma ya rawaito a cikin Mustadrak nashi wanda sharadin sa shine ya rawaito hadisi sahihai wanda Bukhari da Muslim ba su rawaito ba sannan Al-Hafiz bin Hajar a cikin Fathul Bari ya hassana wannan hadisi wannan shine dogaran As-Sayyid Sadiq a cikin fiqhus sunna ya kafa hujja da wannan hadisi na cewa bai halitta mutum ya ne janaba ya karanta Qur'ani ba saboda hadisin yake Al-Hafiz ya hassana shi a cikin Fathul Bari to sai Sheikh Nasiruddin Albani a tamamul minna litakin da ya rubuta da cewar naqadin Sayyid Sadiq ne yake cewa Al-Hafiz bin Hajar a Fathul Bari ya hassana wannan hadisin da yake wa huwa min qabil al-Hasan yasluhu al-ihtijaj bihi yake amma yake la kalla hadisin yake ba hasan bane kamar yadda Hafiz bin Hajar ya hassana shi ya kawo dalilan sa kan cewa hadisin ba hasan bane yace hadisin madarin sa ina kace madarul hadisi ne duk hanyoyin da aka rawaito wannan hadisin yakan dawo wa ne kan wani da ake kiransa Abdullahi bin Salima bi kasri lam wani da ake kiransa Abdullahi bin Salima bi kasri lam yace Abdullahi bin Salima al-Hafiz bin Hajar da kanza ya fada a cikin taqribu tahdhib cewa taghayyara fi akhir umrihi a ƙarshen rayuwarsa ya samu rudewa abinda ake nufi da rudewa wasu malaman hadisi su kan kansu abintattu ne ana kafa hujja da hadisan da suka rawaito amma idan tufa ya same su suka iya rudewa su rawaito hadisai da kuskure su kara wata kalima ko kuma su rage kamar yadda galibi dan tsufa ya samu mutum yake ne samun rudewa a cikin lamurrukansa saboda haka duk wanda daga cikin alintatu fiqat wanda ake amfani da hadisan da suka rawaito ake aiki da hadisan da suka rawaito in suka samu rudewa a ƙarshen rayuwarsu to ba a aiki da hadisan da suka rawaito a cikin wannan rudewa din saboda tayi sun yi kuskure sun tsara wata kalima ko kuma sun rage wata kalima ko su yi kuskure a cikin sanadin sunan wani sifa da wani da'ifi idan suka haɗu iri ɗaya sai su ɗauko sunan da'ifin su sa ko kuma su ɗauko sunan sifan su sa hadisi sai ya zamanto a firkice to saboda haka yake Al-Hafiz bin Hajar a cikin taqribul tahdhib ya ce Abdullah bin Salima shi kan kansa din a dace ana kafa hujja da hadisin sa amma kuma ya samu rudewa a ƙarshen rayuwar sa saboda haka yake rudewan Abdullah bin Salima a ƙarshen rayuwar sa zai hana wannan hadisi ya zamanto haka wannan shine abin da Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa ya da'ifa da wannan hadisi a cikin litafin sa Tamamul Minna to gabanin mu ci gaba mun bayyana hadisi na farko na Abdullah bin Umar an rawaito shi da sanadi guda uku a cikin sanadai guda uku ko hanyoyi guda uku na ɗaya daga cikin hanyoyin Al-Hafiz bin Hajar yake zahiru siha zahirin wannan hanya ɗin ingantacce ne tare da Al-Hafiz bin Hajar ya sahihantar da ɗaya daga cikin hanyoyin da aka rawaito hadisi Abdullah bin Umar sannan hadisin Sayyidina Ali na farko da muka karanta ya karanta Qur'ani sai ya zo yace hadha liman laysa bi junubin wa amma al-junubu fala wala aya wannan mun bayyana cewa al-Imam Dharqutni ya sahihanta mawqufin sa sannan wannan hadisin da muke magana akai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu aw qala la yahjubuhu an alqur'ani shay'un laysa janaba mun bayyana cewa an yi sabani akai inganta wannan hadisi sai yi ya sahihanta hadisi Hajar ya hasana ibn Hibban ya sahihanta Hakim ya sahihanta Imam Shafi Imam Nawawi Sheikh Nasiruddin Albani sun da'ifanta to kun ga kenan waɗannan hadisai guda uku ba za a ce su hadisai ne da isai ba saboda an yi sabani a kan sahihanta su da kuma da'ifantar da su idan mutum ya ɗauki ƙaulin waɗanda suka da'ifanta to shi kuma wani ya ɗauki ƙaulin waɗanda suka inganta shi to yaya kai ka ɗauki ƙaulin waɗanda suka da'ifanta to shi kuma ya ɗauki ƙaulin waɗanda suka sahihanta sannan kamar yadda muka bayyana waɗanda suka sahihanta ɗin a fagen ilimin hadisi sun fi waɗanda suka da'ifantar ƙwarewa misali hadisi na farko da muka bayyana na Abdullahi bin Umar Hafiz bin Hajar ya sahihanta shi Hafiz bin Hajar ya kai matsayin amirul mu'minina a cikin ilimin hadisi hadisi na biyu da muka bayyana ko hadisi na farko na Sayyidina Ali da muka karanta Imam Dharqutni ya sahihanta maƙofin sa Imam Dharqutni sananne ne wajen ƙwarewa a cikin ilimi na ilalul hadis sannan hadisi na uku Hafiz bin Hajar ya hassana shi Ibn Hibban ya sahihanta al-Hashim ya sahihanta to Hafiz bin Hajar da waɗannan da suka sahihanta wannan hadisi kuma sanannu ne ƙwararru ne a cikin fagen ilimin hadisi a lokacin da ƙaulin Albani da ƙaulin su suke karau a wannan lokaci akan ɗauki ƙaulin su ne a bar ƙaulin Albani a cikin harkar hadisi kamar yadda muka bayyana to sai hadisi na hudu shine hadisin Amr bin Hazm manzo sallallahu alaihi wasallama ya rubuta masa wani littafi ne ɗauke da hukunce-hukunce na diya da makamancinsa to wannan littafi da ya rubuta masa a ciki akwai Allah ya massa al-Qur'ana illa tahir hakin wannan misali Allah ya massa al-Qur'ana illa tahir kar kowa ya kuskura ya taba Qur'ani sai tsarkakeke to din littafin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wa sahabi sahabin nan kuma an san shi to wannan abin da ya rubuta din nan wa wannan sahabi din hujja ne Imam Suyuti a alfiyarsa akan wannan mas'ala yake cewa kaza ka jin arjahi kutubun lam yusam hamiluha aw laysa yudra man tasam a wannan abin da al-Hafiz bin Hajar abin da al-Hafiz Suyuti yake nufi shine jin littafin da aka rubuta ba a san wanda aka rubutawa wannan littafin ba ba ambaci sunansa ba ko kuma an ambaci sunansa amma ba sunan da yake har aka san shi ba yace wannan ya shiga bangaren hadisi munkafi ko mursal wasu suna cewa mutasil ne kenan mafhumin wannan baiti shine idan an san wanda aka rubutawa wannan littafi an san sunansa ko da tabi'i ne to wannan hadisi wannan hadisi shikenan ya zamanto yana da wannan abin da aka rubuta a cikin wannan littafi tunda an san wanda aka rubutawa an san sunansa an san wanda yake dauke da shi a wannan lokaci yana da hukunci ne na mutasil shine malamai wadanda suke wa alfiyatul suyuti sharhi suke cewa wannan duka hukuncin idan littafin da aka rubuta din ba sahabi aka rubutawa ba idan sahabi aka rubutawa yana da hukunci na mutasil ma'ana yana da hukuncin abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a bakinsa saboda shi ne yasa aka rubuta wannan hukunci a cikin wannan littafi aka bawa wannan sahabi wannan kenan na farko sannan kuma idan muka zo bayanin sanadi wasu sun ga ifanta sahifa ko kitab Amr bin Hazm ne ta hanyar sanadinsa saboda an rawaito littafin ta hanyoyi guda biyu ne an rawaito shi min tariqi Sulaiman bin Arqam wannan masruki ne ba a kafa hujja da hadisinsa an rawaito shi min tariqi Sulaiman bin Dawud al-Khawlali shi kuma wannan thiqa ne ma'mun amintacce ana kafa hujja da hadisinsa wadanda suka da'ifanta sanadin wannan hadisi ko sanadin littafin Amr bin Hazm wanda a ciki manzo ya rubuta Allah ya massa al-Qur'ana illa tahir kada wani ya kuskura ya taba Qur'ani sai in yana da sarki to wannan tariq na Sulaiman bin Arqam shi ne sahihi sannan tariq na Sulaiman bin Dawud wannan sahihi ne saboda shi thiqa ne ana kafa hujja da hadisinsa Abu Dawud yace wanda ya rawaito yace an Sulaiman bin Dawud yake wahani ne kuskure ne wasawab an Sulaiman bin Arqam saboda haka shi Abu Dawud ya da'ifanta sanadin wannan littafi al-Imam an-Nasa'i kwararre ne a fagen ilimin rijalu sanad ko rijalu hadith ko ilimin ruwatu hadith fiye da Abu Dawud shine shi al-Imam an-Nasa'i yake cewa والأشبه الأول ما نوى النسيه ما قال ما في إنجنسي فسنة دنبي يتي إنجنسي شيني أن سليمان بن داود وانده شو النسيه نسيقا كذا كان عندك بساني إذا أنا ما قال ما أتان سنة دي تؤرويت للتاتين ذا سنة دي بداجو دي سنة دن من طريق سليمان بن أرقم ونما تروسي نتأيشيني دي سنة دن من طريق سليمان بن داود ونمكما thiqa ne ma'mun ana kafa hujja da hadisinsa idan hadisi aka rawaito shi ta hanyoyi guda biyu ɗaya hanyar da'ifi ɗaya hanyar kuma sahihi to hanyar da yake sahihin zai sahihanta hanyar da yake da'ifi kamar yadda yake wannan sananne ne a ilimin hadisi za a cewa wannan hanya din da'ifi sahihun bi ghairihi wannan sananne ne shi yasa Ibnu Hibban a cikin sahihinsa ya rawaito shi min tariqi Sulaiman bin Dawud wanda shi ne thiqa a littafin wanda ake kafa hujja da hadisinsa haka nan al-Hakim a cikin Mustadrak ya rawaito shi min tariki Suleiman bin Dawud shi ba shine bayan ya rawaito yake cewa sahihul isnadi walan yukhrijahu yake wannan sanadi ne sahihi amma Bukhari da Muslim ba su rawaito shi ba kaga kenan daga bisani ta bangaren sanadi littafin Amr bin Hazm wanda daga ciki aka rubuta Allah ya massa alqur'ana illa tahir ta hanyar sanadi sahihi ne sannan kuma idan muka zo bayani akan ka'ida ta karban hadisi Ibn Abdul Barr a cikin littafin sa at-tarjih yake cewa kitabu Amr bin Hazm kitabun ma'rufun مشهور عند أهل العلم يستغني بشهرته عن السلف يتي لساكن أمر بن حزم شهر الرين سنن أو جمع لما كله أو جمع عند أهل العلم شهرته عن السلف يتي لساكن أمر بن حزم شهر الرين سنن أو جمع لما كله أو جمع سنن شهر الرين أو جمع كله irin wannan littafin yake ba ga sanadi ba sanadi saboda idan abu ya zama to mutawaki to ba katan sai sanadin sa ya inganta zai aiki da shi in dai ya zama to mutawaki ne to saboda haka yake an rawaito wannan littafin yake ya shahara a wajen masu ilimi a wani gun yake cewa wajalilu ala sihhati kitabi Amr bin Hazm تلقي العلماء له يتي هو قبول العلماء له يتي دليل دي إنجان تلتاب أمر بن هزم وان دعاتكي من ذو يتي ألا يمس القرآن إلا طاهر يتي ما سميسن كجيد عن مجيسيو إرم ونم يتي بحث هذا البلد تسبب دعاتني إمام الزهري وان دا إمام في أجل من حديثي فين ما يبحث هذا حديث shi ne farkon wanda ya fara rubuta hadisi kamar yadda Imam Suyuti a jiyarsa ya bayyana shi ya fara hadisi yake cewa akan littafin Amr bin Hazm yake cewa wa misluhu yata'allu al-aqdu bihi yake irin wannan littafi din yake dole ne aiki da abin da yake ciki din yake ya zama to dole yanzu a Imam Zuhri wanda shi imam ne a cikin fagen ilimin hadisi daga bisani dai kitab Amr bin Hazm wanda a ciki manzo yace Allah ya massa alquran illa tahir ta hanyoyi guda hudu ingantacce ne hanya na farko shine din littafin da manzo ya rubuta wa sahabi a cikin littafin in aka ga hukunce to aiki da waɗannan hukunce din ya zama wajibi kamar yadda idan manzo yake kuyi abu kaza ya zama wajibi abu na biyu ta hanyar sanadi an rawaito shi min tariki Suleiman bin Dawud wanda shi siqa ne ma'mun kaga ta hanyar sanadi ingantacce ne abu na uku kuma shine an rawaito shi ta hanya karfafe wanda Ibn Abdul Barr yake cewa irin wannan ba ga sanadi abu na hudu kuma shine karban da malaman duniya suka yi wa duk hukuncen da yake cikin wannan littafi na Amr bin Hazm wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rubuta masa daga bisani kenan wannan hadisin shi ma ya inganta an la yamassa alquran illa tahir akan mu muna magana ne a ilmance maganan malaman hadisi ba tijjaba mun koma littattafan malaman hadisi waɗanda aka amince da su shi ne muke ɗauko maganganun malaman hadisi akan waɗannan hadisai ba ta dalilin wani cewa wai duk hadisan da aka rawaito waɗanda suke hana taɓa Qur'ani ko karanta shi haram ne waɗannan hadisai duka dalili ne ba ma karɓan wanda ya faɗi wannan magana kamar Albani da makamancinsa su Ibn Hazm mun koma cikin littattafan hadisai maganganun malaman hadisai shi da muke bayyana wa mutane in ya fi su mutane su yi wa kansu hukunci saboda ba wai Albani shi kadai ne malamin hadisi ba gabanin Albani an yi dubunnan hukuma na ilimin hadisi ba ma mu hadisi irin sa ba to saboda haka kage kenan wannan hadisi shi ma ya inganta na kitab amru bil hadd sannan hadisi na shida shine hadisin sauban imam ahmad ne da tabrani da kuma darqutni suka rawaito imam ahmad da tabrani da darqutni sune suka rawaito a hadisin sa ya rawaito shi marfu'an ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yamassu alqur'ana illa tahir cewa ba wanda bai halitta wani ya taba qur'ani ba sai yana da tsarki daga janaba da haida ko kuma nifasi to wannan hadisi ban samu wanda yayi magana akan wannan hadisi cewa da yake ne ko kuma sahihi ne ba saboda kowanne hadisi zan bayyana waɗanda suka sahihin hanta da kuma waɗanda suka daifanta daga ba sai mu zo mu fitar da natija sakamakon waɗannan hadisi din gaba kida sannan hadisi na bakwai shine hadisi na Uthman bin Abi Ar shi ma marfu'an manzo sallallahu alaihi wasallama yake la tamassu alqur'ana illa tahir bai hadisa wani ya taba qur'ani ba sai idan yana da tsarki wannan hadisi shi ma al-imam tabrani shi ne ya rawaito shi a cikin litafinsa al-mu'jam shi ma wannan hadisi ban samu wani da yayi wa hadisin hukunci ba ko sanadinsa cewa sahihi ne ko kuma sahihi ne ba sai kuma hadisi na takwas shine hadisin Abdurrahman bin Yazid hadisin Abdurrahman bin Yazid yake cewa ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman fa qala la tamassal qur'ana illa wa anta tahir yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya aike ni zuwa Yaman lokacin da ya aike ni zuwa Yaman yace ni kada ka kuskura ka taba Qur'ani sai in kana da zarki zarki daga janaba ko daga haila ko daga nifas kana da zarki wannan shine hadisin Uthman bin Abi Ar radiyallahu ta'ala anhu a hadisin Abdurrahman bin Yazid radiyallahu ta'ala anhu wanda wannan hadisin shi kuma darqutni shine ya rawaito shi imam darqutni ya rawaito shi kuma ya sahihanta shi yace wa hadha hadithun sahih yace wannan hadisi ne sahihi a wata riwaya Abdurrahman bin Yazid yace qultu li Salman yace da Salman shine Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu yake nake wa Salman bayan ya fita yake fakaraja fakaba hajatahu thumma qultu lahu law tawaddata la'alla nas'aluka an ayat yake da ma kai alwala za mu tambaye ka wasu fatoyi akan wasu ayoyi في سلمان الفارسي فيجي إني لست أمسه يجي بدن تباتي با يعني بدن تبا قرآني با إنه لا تمسه إلا المطهرون يجي سبدا ينبا ما تتركي بني باب وند زي تبا قرآني أولا سياكي جمتنا وند إمام دار خطني يرويته كما يسيين حتى kaga kenan shi ma sahihi ne saboda sahihantarwa na al-Imam Darqutni sannan hadisi na tara da kuma na goma waɗannan asarai ne in aka ce asar shine hadisin da ba daga shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba al-Hafiz bin Hajar al-Askindi ta tafansa guda biyu shahararruna tafridi al-Jirahna da kuma tarhis al-Adir yake cewa wa fil baqi asaran jayyidan a wannan ba akwai wasu asar guda biyu masu kyau ma'ana sahihai yace na farko yace asaru ukhti umar asar na yar uwar umar bin khattab yace ce fatima bint al-khattab mun bayyana kissar mislintar sayyidina umar asira lokacin da sayyidina umar yazo ya same ta tana rike da wasu rubutattun takardu an rubuta suratu Taha a ciki kana karantawa sai yazo yake shi ni gari abin da kike karantawa sai take innaka rijisun a wata riwaya innaka najisun fala yamassuhu illa al-mutahharun take da Umar bin Khattab wanda saboda lokacin bai musulunta ba shi kuma wanda ba musulmi bane ba kan janaba kana da najasa kai najasa ne kana da najasa saboda haka shi kuma Qur'ani wannan abin da nake rike da shi nake karantawa in ba sarki bane ba za su taba shi ba wannan Abu Ya'la ne ya rawaito a cikin Musnad nashi shi kuma Imam Tabrani ya rawaito a cikin Mu'jam da sanadi sahihi shi yasa Hafiz bin Hajar yake wa fil babi asrani jayyidat wannan shi ne asarin kun ga kenan ashe kasancewar Qur'ani ba za a taba shi ba sai da sarki tun farkon addini musulunci ne lokacin da ayoyin Qur'ani suka fara sauka abin da zai tabbatar da haka da tazo da ya masu ilal mutaharun a cikin suratul waqi'a ce suratul waqi'a a makka ta sauka kaga na nuna tun farkon zuwa musulunci su sahabban manzo sun sani wannan tarkakakken litafi ba a yi sai da sarki sun san da haka ta kai ne ita ƴar uwar Umar bin Khattab take masa kai na jata ne da kai shi kuma wannan abin da nake karantawa sai masu tsaki ne suka iya taba shi kaga kai akwai wani ilimi a kasa wanda duk ne sun sani in ba sarkaci bane ba da zai taba Qur'ani wannan kenan sannan wannan da kuma wanda zai zo a nan gaba shine Umar bin Khattab Umar bin Khattab kansa radiyallahu ta'ala anhu al-imam al-bayhaqi ya fito a cikin litafin sa al-khilafiyat bi sanadin sahih da sanadi sahihi an Umar daga kun sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu inni akrahu an akra al-qur'ana illa wa ana tahir in ji Umar bin Khattab yace ba don in karanta qur'ani sai in yana cikin ina da sarki wannan shi ma da sanadi sahihi da Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin litafin al-Khilafiyat a wajen sayyidina Umar kaga kenan abun sayyidina Umar ma ya tabbata ce sanannen abu ne ba a cikin Qur'ani sai da sanadi shi yasa a jiya muka ce mazhaba ne na al-Khulafa'ur Rashidin cewa ba a cikin Qur'ani sai da sarki ko kuma ba a taba shi sai da sarki waɗannan asarai guda biyu kamar da muka bayyana Hafiz bin Hajar yake cewa asarani sayyidani sahihai sannan kuma wani bangare guda idan sahabi yayi magana akan abin da ya shafi tafsirin Qur'ani to dai yake da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin sa kaida ce ta malaman hadisi Imam Suyuti a hadisi yake cewa a asalin da yayi wa abubuwan da suke da hukunci na marfu'ai yake cewa wa haka za ta tafsiru man qad sahiba fi sababin nuzuli aw ra'ayan aba idan sahabi yayi tafsiri akan wani abu da ya tafi sababin nuzul ko kuma wani abin da ba shi ijtihadi a ciki daidai yake da hadisi marfu'i wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan asar din nan guda biyu asar din sayyidina Umar da kuma asar din ƴar uwar Fatima bintul Khattab duk wasu abubuwa ne waɗanda ba a faɗan su da ijtihadi saboda haka suna da hukunci na hadisi marfu'i daidai yake da manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne ya faɗe su sannan hadisi na 12 shine hadisin da al-Imam Darimi ya rawaito hadisi da lafazi yake cewa hata karatun Qur'ani sai yace al-junub wal-haq wa inda al-qalam wa bil hamma wala din nan guda kudu a muka ko kowa da su ba karatun Qur'ani wanda yake da janaba ba Qur'ani mace ne haila Qur'ani sannan kuma ba Qur'ani a cikin wajen shadda ko wajen wanka Qur'ani a waɗannan wurare guda su wannan al-Imam Darimi shi ne ya rawaito a cikin sunan nashi wanda kuma sunan na al-Imam Darani malaman hadisi sun masa sheda cewa gaskin hadisan da suke ciki sahihaini ko yawancin su hasan ne wanda yake sananne a wajen malaman hadisi har wasu kuma suke cewa maimakon sunan Ibn Majah da kuma sunan da aka sa a cikin al-kutubu sita saboda muhimmancin sa to waɗannan hadisai ne guda 10 guda kuma daga cikin su hadisai ne marfu'ai ma'ana wanda manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya fada da bakin sa guda daga ciki hadisai ne waɗanda aka rawaito a wajen sahabbai shine asar din ƴar uwar Umar bin Khattab da muka bayyana da kuma asar sana bin Khattab din kansa to abin da zamu yi da akari da shi anan shin a wannan bayanin da muka yi za mu da Ibn Hazm ko waɗanda suke goyon ba irin su Shawkani ko Albani da ƴan rudun wannan zamani da a kullum ga kullin sahihi wanda malaman duniya na addini shahararru a mintattu suka faɗa ba za su karɓi wannan karkauli su yi aiki da shi ba saboda babu hayaniya da rudu a ciki sai su je su ɗauko wani kauli wanda ya faɗi wannan kaulin ma galibin mutane ba su san shi ba sai su zo su gyara da a cikin al'umma ba da niyyar komai ba sai don su tarwata al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama su sa adana a tsakaninsu su rarraba tsakaninsu saboda sananne ne a wajen malamai kaulin da ya fito a wajen jumhur shine malaman duniya ko galibin malamai ko yawancin malamai ya fi karamin wane da wane da wane waɗanda wasu ne su biyu ko su uku su suka faɗa an gane mun bayyana a jiya cewa kaulin harancin karatun Qur'ani ko ta baki ga waɗannan mutane kaulin ne na malaman duniya kawai ba waɗanda suka ce halal ne a saba Qur'ani ko a karanta maganan ma asalinsa ya fito ne a tushen Dawudu zahiri sai khalifa sai Ibn Hazm sai ya zo ya ayyada shi sannan wasu waɗanda galibi suna shuzuzi suna haɗi da kauli na Jabbar to suka zo suka goya musu baya irin su al-Imam Shawkani irin su al-Sheikh Nasiruddin Albani irin su al-Tabari da makamancin su su ne kadai waɗanda suka zo suka ce ya halatta ga mai janaba ko mai haida ko mai nifasi ya zo ya taɓa Qur'ani mun bayyana dalilan su kuma mun bayyana raddi ga waɗannan dalilai jiya abin tambaya a nan shi ne shin waɗannan hadisai da muka karanta duka dalibai ne to hadisai guda 10 da muka karanta hadisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dukan su sahihai ne a cikin hadisai 12 guda 8 suka sahihai ne guda sun su ne sahihai ma'ana wanda malamai sun sallama cewa hadisan dukan su sahihai ne su fita amma sauran imma wanda suka haɗu a kan ingancin sa wa imma wanda suka yi sabani a kan ingancin sa wasu ce sahihi ne wasu kuma su ce da'ifi ne kaga kenan batun a ce hadisan da suka zo suka hana karatun Qur'ani ko tabaki da mai haida ko mai janaba ko mai nifasi dukkan su da'ifai ne wannan magana ne ƙarya ne ba za mu sallama wa kowa ba saboda Sheikh Nasiruddin Albani ko Ibn Hazm waɗanda suke da'awar hadisan gabaki ɗaya da ifai ne ba su kaɗai ba ne malaman hadisi kai idan ana maganan malaman hadisi ma ba su saka su cikin lissafi ana magana a immatul hadisi ne ko ana magana waɗanda suka kai matsayin amirul mu'minin a kan hadisi ko ana magana a kan al-kufar ne gabanin a gangaro kansu to saboda haka wani abin kunya abin takaici wanda ya kamata wannan ya zamanto abin basira abin tunawa ga waɗanda suka mayar da Albani kamar annabi ne ma'asumi baya kukure su dinga takatsantsan a cikin hadisan da yake da ibantarwa saboda akwai son kai a wasu hukunci da yake wa wasu hadisai dalili a nan shine kafin hadisan da Sheikh Nasiruddin Albani yake sahihantawa yana sahihantarwa ne a hanyoyi guda uku na farko idan su ɗin da aka rawaito hadisi suke yawaita ko da turufin hanyoyin da aka rawaito hadisi in suka yawaita ko da dukkan su sahihai ne sai ya zo ya sai hanta ko da kisan su da yi bai ne sai ya zo ya sai hanta wannan kuma fa'ida ce ta malaman hadisi dai ibn hajar al-asqalani rahimahullah al-hafiz a cikin nukuba yake cewa wa bi kasrati turuq yusah hadisi ko da har rawaito shi da hanyoyi da ifai idan hanyoyin suke yawaita to za a sai hanta dalilin annan shi ne idan aka ce wannan magariɓi ne aka yi wasi da maganarsa sai aka samu wani magariɓi shi ma ya faɗi irin wannan magana aka gabata ta tsakanin su ba su san juna ba kaga in sun san juna za a cewa hada baki suke suka yada wani a gaisuwa wani kuma a nan to za a ce to wannan akwai bakin gaskiya ne saboda san an cewa ne magariɓi ne ko an samu wani matsala wanda zai sa a dai ifantar da hadisi ba kowanne lokaci ba ne shi kenan makamaki duk maganin da ya faɗa ƙarya ne ko da a cikin ɗari ne za a samu gaskiya ɗaya shi yasa Imam Suyuti a cikin sa yake cewa wal hukmu bi sihhati wa ba'dhi ala zahirihi lil khata'i illa ma ara kitabu muslimin aw al ju'u fi siwa man taqadu zuwa kafi yake cewa hukuncin da ake wa hadisi din cewa sahihi ne da ihi ne yake wannan hadisa zahirin ka'idodin hadisi misali ta yiwu a ga ifan tarihi wannan hadisi a ce da ifi ne saboda a cikin sanadinsa akwai wani wanda ba ya yarda da shi ba ya kasance shi wannan wanda ba ya yarda da shi ba din a wannan hadisi din ya yi gaskiya ko da sauran hadisai din bai yi gaskiya ba an gane to a cikin tambaya kun ga dai sahabbai nawa ne suka rawaito wannan hadisi kaga Abdullahi bin Umar ya rawaito wannan hadisi ya da hadisai guda biyu a wannan baki da muke magana kansa sai na Ali yana da hadisai guda biyu Jabir ya rawaito wannan hadisi a wannan baki an gane akwai na Sayyidina Umar akwai na ƴar uwar Sayyidina Umar akwai na Salman bin Farisi da makamancin su wannan ma sahabban da suka rawaito bakin haramcin karatun Qur'ani ko taba shi da mai jalaba ko mai haila ko mai nifasi kun ga kenan an rawaito kenan haramcin karatun Qur'ani da mai haila ko mai nifasi ko mai jalaba ta hanyoyi da yawa to me yasa Sheikh Nasiruddin Albani kamar yadda ya ta idan hanyoyi suka kasance da ifai yana sai hanta hadisi idan hanyoyin suke yawa me yasa bai tabbata wannan ka'ida ba a kan waɗannan hadisai me yasa mun ga hadisai da kuma hanyoyin su gabaki ɗaya da ifai ne na ya ce sahihu da ghairihi a gane ko kuma sahihun limajmu'ina da makamancin wannan amma wannan waɗannan hadisai in mun sallama haka kenan ba duka da ifai ne ba yau hanyoyin su din ya kai ya sai hanta su kamar yadda ya saba yake sai hanta hadisi da ihi idan hanyoyin su suka yawaita me ya hana shi ya sai hanta waɗannan hadisai bayan ya ce dukkan su da ifai ne kuma ya san an rawaito shi a hanyoyi da yawa kaga sun rai sun zuzo sun san rai wannan ba wai muna magana mu kushe Sheikh Nasiruddin Albani ne ko mu ji mutum da gaskiya ne muke fara a kai an gane sannan hanyar sa na biyu na sai hanta hadisai yana sai hanta hadisai da shamsi abin da ake nufi da shawari shi ne idan aka rawaito hadisi da yake to idan aka samu wani hadisi sahihi wanda yake magana ko yake magana a kan wani hukuncin da wancan hadisin da ikin yake magana a kai to wancan hadisin da ikin za a sai yi hanta bi shi ne ake cewa sahihun da ghairihi shi hadisin sahihin ya zama to shahihin sa ma'ana shi ne zai ba da shaidan cewa wancan hadisin da ikin haka yake to me yasa kamar yadda ya saba in ya ga hadisi da ihi zai nema wa hadisin da ihi shawahidi da shawahidi ya sai yi hanta me yasa a waɗannan hadisai bayan ya ce da ifai ne ya sani sarai akwai hadisai sai har waɗanda zai yi su zamanto shakkin waɗannan hadisan da ya ce da ifai ne me yasa bai kawo waɗannan shawahidi ya sai yi hanta su ba to mu za mu kawo shawahidin da shi yake kawowa wannan kenan idan muka sallama masa duk da ibai ne kun ga wannan ba mu sallama ba hadisai takwas daga ciki mun bayyana akwai malaman hadisi waɗanda suke ci shi sun sani hadda takwas daga cikin waɗannan hadisai guda goma sha biyu ba mu sallama masa ba to idan muka gaddara cewa mun sallama masa hadisan da ibai ne to ga shawahidin da za su mayar da su sahihai نفرقو ابن كثير أتكين تفسير سليكاو ابن كثير أتكين تفسير سام عند يفسر سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم أو النوجه يكي في وقتنا تكي سيكين سورة الواقعة ما لمن تكي استنباط فيها في حالتها من جنبا من عيلة من فاتي تكفى قوس كرن تبراني با yake sai da kuma haka cikin da kuma hudu yana da daraja ana girmama shi mana ku suna girmama shi amma da su kuma masu tarihi ne suke kafa shi to kaga to ya mutanen da dan su aka saukar da Qur'ani sai ka ga hadisi Abdullahi bin Umar yake cewa cewa wannan hadisi sahihi ne ga hadisan da suka zo suka hana kafa Qur'ani ko karanta shi ga waɗannan mutane ko hadisan da Ibai ne ya kawo hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yusafara bil mushaf ila ardi al aduw karahata an yanada uladu wannan Muslim ne ya rawaito ko shi ma da yi ne hadisin da Muslim ya rawaito shi ma da yi ne to Abdullahi bin Umar yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana ayi bulaguro da Qur'ani zuwa kasan arna saboda tsoron kokin kar arne ya kama shi me yasa aka hana arne ya kama shi ya ayu alladhina amanu innama al-mushrikuna najis fala taqrabu al-masjid al-haram ba'da anhum hada saboda su kafirai najisai ne masu najasa ne hissan wa ma'ana hissan shi ne ba sa wankan janaba ba sa kuma ba sa wankan haida ba sa wankan nifasi dukkan su mazan su da matan su ba sa wankan janaba hissan su najasa ne sannan ma su najasa ne saboda su kafirai ne kai kana wannan hadisi sahihi ne Muslim ne ya rawaito zai zamanto cikin wadancan hadisai kai mun sallama musu cewa duka da ibai ne wannan hadisin da Muslim ya rawaito zai mayar da su ga baki daya su zama to sahihai wannan shi ne abin da ake kiransa shahi wannan shi ne shahidi na farko wanda da dangan yake karuwa saboda ya sani sarai saboda ai Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa na biyu hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda muka karanta a jiya Aisha take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yattaki'u fi hijri fa yaqra'u al-Qur'ana wa ana hafiz li taysiru al-adab da yazo fassara wannan hadisi yake cewa wa fil hadisi in kana kun ala anna al-hafiza لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. يأتي حديث يلا نونا شيء ومشي هيدا بعلة تكرر القرآن. دليل أنا شيء منين فائدة شيء وأنا حافظ. يتكئ في هجري وأنا حافظ فيقرأ القرآن. دليل فائدة فأنت لا تشي إلى دحيلا زي شبوت أي كلا يكرر القرآن. كلن تنسن mace mai haila din ba ta karatun Qur'ani kar a dauka haka nan ba a karatun Qur'ani a dakin ta yasa take a ai mace mai haila din ita ce da kanta bai hadisa ta yi karatun Qur'ani ba amma mijinta a dakin ta zai yi karatun Qur'ani kamar yadda manzo zai shiga daki na ina da haila yayi karatun Qur'ani kaga wannan istinbati ne da kiki cewa hadisin ya haramta wa mace mai haila ta karanta Qur'ani to wannan hadisin zai zama to shahidi na wadancan hadisai idan muka sallama cewa dukkan su da ibai wannan shi ma hadisin zai mayar da su sahihai akwai kuma wani shahidin daban hadisin Maimuna radiyallahu ta'ala anha wanda Imam An-Nasa'i ya rawaito shi da Imam Ahmad shi Sheikh Nasiruddin Albani da kansa ya sahihanta hadisin Maimuna kai a cikin littafin sa Sahihu Sunan An-Nasa'i Maimuna take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama يدخل أحد إهدانا فيقرأ القرآن وهي حائض. حديثي أمر بن هزم وند متبينا وند ابن عبد البر يكي إيوه والدليل على صحة حديثي وعلى صحة كتاب أمر بن هزم قبول الأولى ما إله ما لبيس كربي والمنساني إمام الزهري مبينا يكي إيوه ومثل هذا يتعين الأخذ به وأن حديثي ذكا ذات خسن شيء شاكري نا كوشواري na wadancan hadisai idan muka sallama musu amma ba mu sallama ba in muka sallama musu cewa dukkan su dai bai me yasa bai kawo wadannan shawarar hadisi al'adan sa na sahihi hantar da hadisi ya sai hantar wadancan hadisai da yake dukkan su dai bai abu na uku wanda yake bi ya bar ka'idar sa shine ya bar ka'idar sa ko da yake wannan wata ka'ida ce wanda shi Sheikh Nasiruddin Albani malaman hadisi na wannan zamani suke masa raddi a kai wanda kafi ta malaman hadisi na duniya kin kan wadanda suka fara rubuta hadisi su ya Imam Zuhri wanda muka bayyana maganar sa yanzu har zuwa wannan zamani duk abinda aka rawaito shi fil qabul yaka ku ya zaman to mutawatir to wannan ba a bukatar ingancin sanadin sa ba ma sanadin sa ko da sahihi ne ko da da'ifi ne in abin ya karbu a wajen jama'a ya zaman to mutawatir to za a sahihi an tashi amma wannan ka'ida shi da ba baya aiki da ita ka'ida ce wanda ya bari na malaman hadisi baya aiki da ita karkashin wannan ka'ida da baya aiki da ita ne ya da'ifanta abubuwa da yawa a cikin sira na manzo sallallahu alaihi wasallama idan kasida ta bala al-bazru alaina min sabiyatul wada yake cewa ba ki da tushe dai shi ne sai irin wadannan arrawaito shi ne min turuqin mutawatira لابن ديكا في أكثر والمقاطي فليش منذ الرويتوني من طرق المتوكرة بس قصاصا ويتي سنة جنسي سنكة جيسي هاي جاي أي كيلتو كذوب النخبة الفكر ليليني الحاج بن هجر يتي سوا يتي وكل حاج يتي ما حاجا أول يتي لي المتوكرة يتي بند حديثي متوكري حديثي وند أفكرنس آهار ko abi ko mashhur dukkansu ba za a karbe su ba sai idan sanadin su ya inganta amma idan mutawatir ne ba a bukata ingancin sanadin sa ba a bukata ko da sanadin da ihi ne kasancewar sa mutawatir ne ya wadatar kamar yadda Ibnu Abdul-Barr ya faɗa a baya to saboda haka waɗannan hanyoyi guda uku nan bai yi amfani da su ba saboda son zuciyarsa saboda bin ra'ayinsa na jaddada a kaunin zaɓiyayya na cewa ya halatta ga mai haida ko mai fasi ko mai jaraba su karanta ko su taɓa Qur'ani to a nan a ƙarshe abinda muke so mu yi wa 'yan uwa musulmai bayani a kai shi ne a duk lokacin da mutum ya wulakanta malamai to Allah subhanahu wa ta'ala zai wulakanta shi duk waɗannan matsaloli wanda kuke ji ana yayin su ana yawo da su ba don komai ake yin su ba saboda a samu a neman shahara da neman suna ba ta haka ba matsalolin da yake damun al'ummar musulmai nawa ne in da za ka yi shekara kana wa'azi akan mawdu'i daban-daban to za ka shekaran za ka kare baka karanta bayani akan matsalolin da yake damun al'ummar musulmai ba ka ba shi ba guda nawa ne wasu ba sun ce kabaira ya kai 300 ko sama da 300 ba shekarar kenan ai ka ce ka dauka kabairan nan kabaira ɗaya yau kai magana akan gari a gobe akan giba sai ce ka wadi ba eh in dai matsalar al'ummar manzo kake bukata
kana son al'ummar manzo kana son haka kansu bai ise ka ta dauki abubuwan da al'ummar musulmi suke bukata ka danga yi wa'azi a kansu ba amma yau ka dauko wani sabon abu saboda azuwa shi ayi wani yaya da bincike ayana da risas ya farkulo wani abin da jama'a ba su sani ba to abin da nake so na gaya wa jama'a a nan shine irin waɗannan kauli sujudi waɗannan maganganu in ma kauli ne na wasu mazhabobi wanda ake jin su a wasu wurare dan a kawo rudu da hayaniya sai a kawo su cikin wannan al'umma wa in ma kauli ne wanda ake sujudi a kai irin su kauli su Ibn Hazm ko Dawud Gadin da makamancin su ba dan komai ba za a yi haka saboda idan ba haka ake ba ba za a yi suna ba ba za a yi haka ba kai ba za a haka abinci ba hanyar cin abinci ma sai ya toshe saboda haka wannan ba maslaha ba ce ta wannan al'umma domin haka wannan hujja ce da ta kafu ga duk wanda ya ji wannan bayani da muke ya rage nashi ya je da janaban sa ya karatu Qur'ani ya taba Qur'ani ya rage nashi hujja ne ya hau kansa ya rage nashi tana da haila ta taba Qur'ani tana da haila ta yi karatu Qur'ani wannan ya rage nashi saboda idan ka zo ka bayyana gaskiyar lamari a irin waɗannan matsaloli sai ka kubutar da kanka ya ce ga mutum ya zo ya yi duk abin da ya ga dama abin da ya je ga dama ya je yi sannan kuma wannan bayanin da muke din nan a rubuce yake shi yasa muka zo da takarda muke karantawa a rubuce yake mun rubuta shi a kwamfuta mun tsara shi kai akwai abubuwa ma da dama saboda taƙaitawa muka bari ba mu yi bayani a kansu ba saboda haka yana da muhimmanci al'ummar musulmai su mallaki wannan takarda da muka rubuta su yaɗa shi sannan kuma za mu yi kokari su masu yaɗa wannan rudo don ai sanannu ne an san su a gari ba koyayyu ba ne za mu aika musu kofi da ɗaya idan za su iya yi wa wannan takarda bin raddi muna saurara su so su raddi. Assalamu alaikum wa
akwai tambaya kamar haka wanda yake kuma ya maka bayani a kan salatu tafsir yadda ake yin da kuma karin bayani a kai
salatu tafsir hadisin sa an rawaito a gun sahabbai da dama an rawaito a gun Abdullahi bin Abbas an Abbas wato da al'adi limana a wajen mahaifinsa an rawaito a jan Abbas da Abdulmutallifin kansa sannan an rawaito a gun wasu sahabbai daban amma riwata daga hadisin Abdullahi bin Abbas ko kuma daga hadisin Abbas din kansa shi ne wanda malamai suka hasana shi suka inganta shi saboda hadisi wani lokaci za a rawaito shi daga hadisin sahabbai da dama amma zai kasance a wani hanya daga cikin waɗannan hanyoyin da aka rawaito wannan hadisin shi ne hadisin yake inganta ba dukkan hanyoyin ba kaifiyar salatu tasbih shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake da Abbas bin Abdul Muttalib yake ka zo in koya maka abin da idan ka aikata Allah zai gafarta wa zunubanka wanda ka koyo da wanda ka bayyana wanda kai da gangan da kuma wanda kai kuskure ya koya masa salatu tasbih yake idan za ka iya yi kullum kai idan ba za ka iya yi ba kullum yake karaka na yi a sati sati idan ya gaba a sati sati a wata wata in ya gaba ko da a shekara so ɗaya ne kana yin sa sifar ta shi ne za ka yi kafara kamar yadda aka saba na sallar nafila in kai kafara za ka karanta fatiha ka karanta surar da ya ta sauƙaƙa a gare ka in ka gama karatun sura sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar goma sha biyar in ka karanta tasbihi goma sha biyar to a nan sai ka yi rukuni sai ka karanta tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so goma in ka ɗago ma so goma in ka je sujada so goma in ka ɗago ka zauna so goma in ka je sujada so goma in ka ɗago kuma za ka zauna ka karanta so goma tukuna ka yake in ka yi lissafi kana da guda 75 a raka ɗaya a raka kana da guda 300 a raka a kudu bayan ka yi sallama a raka biyu za ka tashi ka yi raka a biyu a biyun karshen nan ma kana da 300 kana da tasbihi guda 600 kenan in ka gama kuma sai ka yi sallama wannan shi ne kaifiyar ta salatu tasbih na'am.
sai kuma mai tambaya kan wai malam ya ce kamar da ya faɗa jiya a karatun sa ya ce lauyin mahfuz ko shi Qur'ani din malaiku masu tsanci suke taɓa shi to kamar da shi ne tambayar rubuta waya malaiku a kuma marasa ƙarfi ne.
Sai gaba ɗaya 300 ne ma'ana a ta a raka biyu na farko za a samu 150 a na biyu na ƙarshe za a samu 150 shi ma duka 300 ne. Mun bayyana a jiya da ya basu ku illa al-mutahharun al-mutahharun din da wasu sun fassara malaiku ake dashi wannan tambayar da shi wannan malami yayi shi ma yana ɗaya daga cikin bayanan da suke cikin wannan takarda din wanda ba mu faɗi shi ba a ciki malamai suka ce yana ɗaya daga cikin abin da zai tabbatar da cewa al-mutahharun din nan ana nufin mutane ne ba malaiku ba saboda a malaiku ba su waɗanda ba masu ƙarfi ba ne su kullum a cikin ƙarfi suke saboda kullum a cikin ibada suke ibada kuma ba a yin sa sai da ƙarfi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la ya'tuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun kullum a cikin ibada suke yusabbihuna al-layla wan nahara wa yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturuna kowanne lokaci ba takar ɗaya da zai wuce wanda ba a cikin ibada suke ba. Iba kuma ba a yin ta sai da sarki wannan yana nuna a kowane lokaci su malaiku sarki ne da su wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai ayyada zai karfafa cewa al-mutahharuna ana nufin mutane ne ba malaiku ba ne. Amma waɗanda suke cewa al-mutahharuna malaiku ne suke cewa wai la yamassuhu illa al-mutahharuna min al-dhunubi suke fassara shi haka suke fassara min al-dhunubi ma'ana su malaiku tsarkaka ne daga zunubi ba sa yin zunubi saboda haka a suke taɓa laukul mahfuz suke fassarawa haka. Amma za ka ga cewa kin a cikin Qur'ani akwai la yamassuhu illa al-mutahharuna min al-dhunubi an ka jaka malaiku suna cewa al-aslu shi ne adamu taqdir asalin jumla ne kasance ba ka gadiri a ciki wannan shi ne asali. Amma lokacin da ka kawo wani takariri sai ka kawo dalili a kan wannan takariri da wannan shi ne a takaice duk dai wanda ya karanta cikin littafin zai gani bayani gamsacce insha Allah da yawa ma wasu ba mu faɗa ba a cikin wannan takaitaccen lakka da muka yi na
sai mai tambaya ko mai neman malin yawa wasu mutane nasiha a kan masu tusawa yaransu yin ƴan'uwansu musulmi saboda ba sa jin ƙungiyarsu maimakon su tusa musu jin Ardawa sai ga suna tusa musu jin ƴan'uwansu musulmi saboda ba sa jin ƙungiyarsu.
Mun karanta shi karatu a wannan masallaci don mun bayyana sifofi na khawariju akhir zaman kharijawa na ƙarshen zamani wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sifofinsu. Daga cikin sifofinsu mun karanta manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa يرسلون أهلهم في الإسلام ويدعون أهل الأوثان ما نمسك فيه يرسلون أهل في الإسلام ما نمسك فيه سنة كافر تا مسلمين سوى دم سمن لي كافر تا تا إن كذا بيكشي كبه بيكي كبه داما يبن تاموما فيتامو داما هاي سوى لكيكا جنن سيا على الفا دوان لك كافر تا 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 wannan yana ɗaya daga cikin sifofinsu manzo ya bayyana a cikin zamani za a yi su bayyana ko za su zo daga ba ruwansu da ahlul awtan ba ruwansu da kafirai a yau za ka ga kullum faɗansu za ka ga da musulmai ne ba su ce da kirista mushriki ba ba su ce da kirista kafiri ba ba ruwansu da cin zari da alherika take wa musulman duniya ba ruwansu da kashe musulman da ake yi ba ruwansu da siyasar Bush da zaluncinsa ko Tony Blair ko kuma duk abubuwan da ake wa musulmi duk bai shafe su ba idan ka ga wani daga cikinsu ya kumbura ya yi kishi bakinsa da kuka yana zage-zage in ka saurare shi sosai musulmi yan uwansa yake zaga Allah sarki Allah sarki musulmi yan uwansa su ne kawai abu abokanan gabansa saboda haka ne za ka ga cewa ba sa tausayawa al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake tausaya wa al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama idan ya ga nan da ake wa musulmai kisan kiyaki a wannan zamani a Iraq ana kashe su a Chechnya ana kashe su a Afghanistan ana kashe su a Lebanon ana kashe su a Somalia a ko'ina ana kace musulmai kai dan a cikin Nigeria musulmai sun jira ne ba kana da aka ce dukkan musulmai a tsawon da ba ba kana ga wani ce dan bai wuce ba amma duk wannan bai kawo su da kai ba ba ruwan su bai dace su ba wanda yake tausaya wa al'ummar musulmai al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam kullum zai kasance akan hanyar abin da zai hada kan musulmai ba abin da zai dinga tarwata kan musulmai ba sai da wannan matsaloli in ba da niyyar tarwata tsakanin musulmai ba ne menene kaso kaulin da ba a aiki da shi a cikin mujtama kuma kaulin da shi mujtama al'ummar musulmai suke aiki da shi din yana da dalili kai dalili ma amma a bacci shi a ɗauko wani kaulin da ba shi da dalili ko dalilinsa mai rauni ne domin a raba tsakanin musulmai sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin sifofinsu a cikin sifofin su mun karanta a wannan masallaci din nan cewa zaka ga sun ci ba wa kebu da daga wando muhimmanci wannan ba shi ne a cikin ba dan ka taba kebu ka daga wando shi kenan kai ahlu sunna ne ya shi kenan ya daga ko kana zina ko kana duwaye ko kana cin riba ko kana sharia ko kana cin nama mutane shi kenan ahlu sunna ya daga a wannan cin mutuncin sunnar manzo ne sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta ibnu huwaira mun karanta a wannan masallaci din kuma har yanzu wallahi ba su fito sun mai da rai akan wannan magana sun sallama sun yarda wadannan hadisi lallai a kan su yayi saboda ba mu ji tauriyar su ba sun fito su ce wadannan hadisi ba a kan su ba ne saboda in ka ga jeru kamar yadda muka bayyana ko daga wanda kada ya tayar maka da hankali kada ya rusai ka akwai jemu sunnar manzo akwai daga wanda sunna na manzo akwai jemu sunnar ibnu huwaira akwai daga wanda sunna na ibnu huwaira in kana so ka gane wannan jemu shin sunna ce ta manzo wannan daga wannan sunna ce ta manzo to duk mutumin da kaga ya taba jemu ya daga wando yana girmama manzo sallallahu alaihi wasallam to jemun sa daga wandon sa sunnoni ne na manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk mutumin da kaga ya taba jemu ya daga wando yana da manzo sallallahu alaihi wasallam rashin kunya yace manzo sallallahu alaihi wasallam bai wuce an gudu ba shi akwai ne kawai ya isar da sako shi kene shi din ba komai bane kamar aka kawo ma wasiƙa aka kawo masa wasiƙa shi kenan ka cire wasiƙan an buɗe din shi kenan banza haka wai manzo sallallahu alaihi wasallam ta cikin wannan gemunsa shi gemu ne na sunnar manzo ko sunnar ibnu huwaira wanda yayi wa manzo dake kunya yake wa manzo ittaqilla ga wanda yake wa manzo sallallahu alaihi wasallam bai wuce an buɗe ba ko kamar an buɗe yake ba ba ibnu huwaira da shi ba haka ne yau a cewa iyayen manzo sallallahu alaihi wasallam suna cikin ka annabi yayi fitari a dai duk wani abu da yake kushe kushen manzo da cin zarafin sa da wula kan taki ana yaudara mutane da gemu da daga wando wannan kike ne ya dakar ku je kuna tajina a cikin gari luwati cin di ba komai shikenan kawai ko kai ma ka tun gwamnati ne kana zalunci sa zalunci kan kana so ka dafa kan gafiri sai ka kafa gemu ka daga wando shikenan sunna shikenan ba za ce kana zalunci ba ba za ce kana cin dukiyar al'umma ba shi kenan kai azu sunna ne an mayar da kai masu ne saboda haka wallahi kada gemu da daga wando ya rudar da jama'a akwai gemu ne bulu kunjira akwai daga wando ne bulu kunjira ba na wando ba ma'arni kai ne mutumin da ya kafa gemu ya daga wando kaga yana mutunta manzo yana son manzo yana martaba manzo yana son al'ummar manzo to gemu da daga wando sa sunna sunnoni ne na manzo amma ka ga mutum ya kafa gemu ya daga wando kullum shi a kushe kushen manzo cin zarafin manzo to wallahi sun masallai gemu sa daga wando sa sunnoni ne da ibnu kushiya a nan wajen muka yi wannan karatu sai dai ka tsaya ka samu cikakken bayani to saboda haka tarbiyyantar da yara da tusa musu kin kan uwan su musulmai da kafirta su to wannan wani abu ne wanda yake lemu ne kuma dole ne a wannan zamani da yake cike da waɗannan haƙurruka iyaye su san waɗanda za su ba wa tarbiyya suwane ne suke karantar da yaran, suwane ne suke ba su tarbiya. Amma idan ba haka ba, kana taune danka ka danga wa wani, idan ka mutu za a je makabarta ya haka yi maka addu'a. Me ya amfanin yaro? Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gwada insani yad'u lahu, ba haka bane? Ka samu tata in ka mutu ya maka addu'a ba, to za a ka je makabarta wasu suka hana a yi wa iyayensu addu'a. Saboda haka waɗannan hatar mutane na zamanin nan, dan nan ka san wanda za ka ba ɗanka ya ba a yadda ba shi tarbiya. Assalamu
alaikum. Sai ya tambaya cewa malam menene hukuncin wanda ya sa shi cikin talakawa?
Wanda ya tafi kudin talakawa sata ɗin kala kala ne, sata a musulunci ya kai kamar nau'i daban-daban guda tara. A ciki wanda akwai wanda ake kiransa sarika, shi sarika shi ne dukiya ne wanda aka ajiye shi a wani gida a cikin suto. Idan ka je ka fito da shi a inda aka ajiye shi, ka fito da shi a inda aka ajiye shi ya kai misali, to za a yanke maka hannu. Shi ne wanda Allah ya ce wasariku wasarika fasaqata aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min nar. To sauran nau'o'in sata hukuncin su daban. Daga cikin wannan mutumin da aka danka masa dukiyar al'umma, jami'i ne, gwamna ne, kwamishina ne, to ya ci wannan, ya ci dukiyar al'umma, sunansa Al-Khaim. Al-Khaim abinda ya wajaba ga al'ummar musulmi, hukuncin da ya wajaba a kan al'ummar musulmai a kansa, in suna da iko da karfin da za su toke shi, su saukar da shi, su daura wani, to wannan ya halatta su in suna da wannan iko ɗin. Idan kuwa ba su da ikon yin wannan, shikenan Allah subhanahu wa ta'ala zai kwaso musu da haƙƙi a gobe kiyama. Kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hadisai masu yawa da ke yake, idan wasu sarakuna za su zo a ƙarshen zamani, yake za su so kansu fiye da ku, za su so kansu su ba mai dukiya su kaɗai suna amfani da su. Yake idan lokacin ya zo yake ku roƙi Allah ya kwaso muku da haƙƙinku. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Saboda idan laifi ya yi muni ba a masa hukunci, hukuncinsa sai ya koma lafiya. An gane? Shi ya sa idan mutum ya yi rida za a kashe shi, amma munafiki ba a kashe shi. Munafiki duk da Al-Qur'ani Allah ya tabbatar ya ce su kafirai ne, kai walladina aminu za ta kunu kalladina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Da maka mutum alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna bi ikhwanihim alladhina kafaru, ayatul qur'ani da yawa sun kafirta munafikai amma ba a kashe su saboda laifin su yayi. To haka nan saboda munin zalunci da ha'intar al'umma wanda aka danka maka haƙƙin su a hannunka, saboda haka Allah subhanahu wataala ya jinkirta azabin da zai maka zuwa gobe kiyama. Na'am.
Sai kuma mai neman ƙarin bayani dangane da kamar da malamin bayani a kan shafin Qur'ani, akwai wasu mutane da ya bayyana cewa ba za su shafi Qur'ani ba. Shi wannan mai neman ƙarin bayani shi ne ina gaban da yake da shi a takamar da yake nufin mahaddin Qur'ani kenan. Shin shi ma yana yana wani hali na jaraba ɗin ba zai tilawa Qur'ani ba kenan?
Hatta da wanda yake mahaddin, wanda yake mahaddashi a lokacin da yake halin janaba, bai halitta ya karanta abin da ya wuce aya ɗaya ko aya shi ba. Wanda yake da janaba shi ma litta'awwud, kamar yadda Imam Malik ya faɗa fi da Ibrahim an-Nakhai. Dalilin su kuma na bambanta tsakanin aya ɗaya ko aya shi da Qur'ani gabaki ɗaya ko sama da wannan, wasiƙun da manzo yake aikawa kafirai a kafin shi ana samun ayoyin nan guda biyu a ciki, wassalamu ala man ittaba al-huda da kuma qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. To ana samun waɗannan ayoyi guda biyu, to shi yasa suka ce idan aka ta wuce ɗaya zuwa biyu to bai hadasta ne janaba ya karanta ba. Amma har sai da biyun ma in wani abu ya taso, kamar kai ne kana da janaba ba kai wanka ba, da ka fito ko ka kira sai ka ga wani abu kamar aljani a jini, ka ce bismillah wa bismillahir rahmanir rahim, dai ta mu saboda ka nemi sani da shi. Kamar yadda hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito wanda muka karanta, wani lafazin shi a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta illa aya bil haid wal junub sai dai in ya kasance kamar aya ce gaban guda daya wanda mutum mace ne haila ko mai sharaba in aya ɗaya ne ko biyu saboda neman tsarin abinda ya gani na tsoro to yakan iya karantawa saboda neman tsari kamar yadda misali in kana karanta littafi kana rike ne da littafi a cikin littafin ba a rasa aya ɗaya biyu kana rike da littafi kasancewar wai littafin ba Qur'ani ba ne da kai kuma kana da jaraba kana rike da littafi kamar yadda Hafiz bin Hajar ya faɗa ba cikin littafin ba a rasa aya ɗaya biyu uku kasancewa ba Qur'ani ba ne da kansa ka dama ba kai niyyar rike waɗannan ayoyin ba kai niyyar rike littafin ne kansa. Da saboda haka ya zama so jahili a gare ka kamar yadda nace waɗannan duk bayanan da aka yi tambaya akai a cikin takardar da aka karanta malamai duk mun kawo maganganu sun yi bayani akai sai sa muka ce a takardar shi ne za a samu cikakken bayani fiye da yadda kuka yi bayani a yanzu. Na'am.
Sai mun yi tambaya akan dangane da yayin a dangon Annabi Isa alayhi salam ya ce wa ya ji wani malami yana cewa dukan annabi sai shi kaɗai da annabi sauran ba annaba ba ne saboda kamar da shi mai rubutu ya rubuta sun yi zalunci kuma sun yi ƙarya.
Annabtan ‘ya’yan annabi Yakubu alaihi salam malamai sun yi saɓani a kai matsala ta fi lafiya waɗanda suka fi annabawa ne dalilinsu shi ne Allah ya kawo su a jerin sunayen annabawa. Misali da yake cewa abin nan kodu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati ya jero sunayen annabawa a gaske sa shigowa da su a cikin sunayen annabawa dalili ne mai karfi wanda malamai suke kafa hujja da shi cewa su annabawa ne. A ƙarshen wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la nufarriqu bayna ahadin minkum wannan dalili